إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن الصبر شاتكوس قوات الرجب shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 282 cikin jerin gir kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafa al imam al muhaddith al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakari Az-Zura'i Ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim Al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarki da dabi'a da tsarin yadda Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka dan aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah inda yake mana tarihin fathu Makka wato yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude kasar Makka a cikin ainihin wato shekara ta 9 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun ji bayani akan wannan yaki da ababan da suka biyo baya kuma har ya fara fitan mana da fawaidi akan wannan mas'ala yana cikin yi mana bayani akan irin yadda ake samun guguriyo a zuciyar mu'mini tsakanin aikin kirki da wanda yake na barna in yanda ɗaya daga cikin su ke iya galaba akan ɗayan gurgudan wato wanda yafi karfi da wanda yafi samun wurin zama yace haka kuma yake faruwa a dabi'a ta rayuwa ga jiki da zuciya da sauran al'amura yana buga wannan misali ne karkashin mas'ala ta Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu wanda ya samu kanshi a cikin jarabawa ta kuskuren da yayi na wato bayan da asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata da za ta tafi kasar Makka dan ta gaya wa mutanen Makka cewa ga sunan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su kawo musu farmaki Allah subhanahu wataala ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ya faru kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa an yafe mahatib wannan abu da ya aikata saboda girman aikin da ya na alkhairi na zuwa bada shine malam yake ba mu bayani akan wannan zamu tashi inda yake cewa fa ta'ammal quwwata imani hatib allati hamalathu ala shuhudi badal yace tsaya ka kalli karfin imanin Hatib radiyallahu anhu wanda hakan ya jashi zuwa ga zuwa yakin Badr wa badlihi nafsuhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya sallama rayuwar shi dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa itharihi Allah wa rasuluhu ala qaumihi wa ashirati da irin yadda ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi janibin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa janibin mutanansa da danginsa wa qarabatihi da ƴan uwansa wa hum baina zaharanayil adu a lokacin ga su ga abokan gaba wa fi baladihim a kasasu wa lam yadni zalika inana azmi wannan bai rage mishi karfin gwiwa wala falla min haddi imani kuma wannan bai dakusar da kaifin imaninsa ba wa muwajahatihi lil qitali liman ahluhu wa ashiratuhu wa aqaribuhu indahu ya tsaya ya fuskanci mutanen Makka ya yake su a Badar alalan a lokacin ɗan uwansa da iyalansa da dukiyarsa suna Makka wannan bai hana shi ya yake su a Badar falan ma jaa maradul jassi yayin da wato wannan cuta ta leken asiri ta zo barat ilayhi hadhihi quwwa sai wannan karfin ya fito wa kana al-buhran salihan sai zamana ainihin wato wancan magani da ake fada wannan yanayi na a ikikaka ya zama mai kyau ne fandafa al-maradu wa qama al-maridu sai ciwon ya kauce sai mara lafiyan ya miƙe وكأن لم يكن به قلبة kamar kace babu wani cuta a tare da shi kalba wannan wato kalma kamar da suke fada in aka ce ma bihi qalbatu ay ma bihi da'u ko ma bihi illatu ba a amfani da shi sai wajen korewa ba a cewa bihi qalbatu sai dai ma bihi wato wani koda wani kankanin ciwo bai tare da shi walamma ra'a at-tabibu quwwata imanihi qad ista'malat في مرض جسده قد استعلت على مرض جسده وقهرته ياين دا واتو لكتنسا شيني منزال الله صلى الله عليه وسلم يقول شيوا قرف الإيمان سا يا غلا بيتشوانا تنتات لكيان أسيري كما يا كاد تنتر قال لمن أراد فصده شيني النبي صلى الله عليه وسلم يفتا ووند يسو yayi masa lalas a fasad shine al idma wato su sahabbai su Umar da suka ce a bar sa kawai su kashe shi to shine wanda suka so su mishi al idma asalin al fasad shine abin da ake cewa al idma an antara da can bayan mun taɓa magana kan shi shine me sunan shi ma abu kai botomi go na mutuna a da can a lokacin babu hanyoyin tiyata babu hanyoyin wato amfani da antibiotics da makamantansu ana yin kaho wa mutane kaho da muka sani to baya ga kaho kuma akwai wata hanya ta warkar da ciwo tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake amfani da ita ake cewa al-ifsad shine a samu wata jijiya a soke ta jini ya zuba ta wajen jini ya zuba iyan adadin da ake so ya zuba sai kuma a daure a ainihin warkar da wajen yana taimakawa ga kumewar jini ko wata cuta da ke cikin jini shi suke cewa al-ifsad da can ana amfani da shi amma daga baya wato masana kiwon lafiya sun tsani abu tun ba yanzu ba saboda yana iya wato rikicewa a samu bleeding to death mutum ya ci gaba da zubda jini har mutuwa irin ne ka san tsautsayin da ke cikin zubar da ciki ta hanyar wato alalata cikin a jawo shi waje idan ina abin da ake cewa wankin ciki da ake wa mata akwai tsautsayin jini ya tsinke ya ki zuba har sai mutum ya karar da jinin shi ya halaka to wannan abin kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ciwa amma ya ga cewa karfin imanin sa ya galabaci ciwa amma su kuma da suka ce a basu su kashe shi yanzu suna ganin ya riga ya lalace ne bai da wani amfani gara kawai a kaudi shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa la ya hataju hadha al-aridu ila fasadi wannan abin da ya bujiro mishi na dan wato rashin lafiyar nan bai bukata har sai an mishi zubda jini wa ma yudrika annabi ya ce wa ma yudrika la'alla Allah tsala ala ahli badri فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ya ce wa su Umar ne ya sanar shi ku shi fa Allah ya riga ya leka zukatan wato wanda suka shaida yakin Badar yace na gafarta muku gaba daya wa aksu hadha to akasin wannan bawan Allah wanda imanin sa ya rinjayi wannan jarabawa da ya samu akasin sa shine zulku waisira at-tamimi wannan shugaban yan kalakatu shugaban yan boko haram shugaban khawari da duk duniya gaba daya sulhu yisra wa adrabuhu da shine irin sa min al khawarij cikin khawarija alladina balagat ihtihaduhum fi salati was siyami wal qira'ati ila haddin yahqiru ahadu sahabati amalahu ma'a wanda yawan sallar su kokarin su a sallah da kokarin su a azumi da kokarin su a wajen karatun alqur'ani ya kai wani mataki wanda tsaye daga cikin sahabbai in ya ga ire-iren waɗannan mutane to sai ya raina nashi aiki kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ya hakiru ahadukum salatahu ma'a salati wa siyamahu ma'a siyami ko mutum idan ya ga irin ibadar da suke sai ya raina tashi amma kuma ba ta tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la in adraktuhum la aqtulannahum qatala ali inda zan riske su wallahi sai na musu kisa irin kisan adawa wato ba zai bar saura a cikin su bike kamar yadda ke cikin hadisin Bukhari da Muslim wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtuluhu ku karkashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatala lalle duk wanda ya kashe su yana da lada a wajen Allah wa qal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharru qatla tahta adimis sama sune mafi sharrin kasassu a karkashin duniya a cikin duniya falam yantafi'u bi tilka al'amali al'azima kaga waɗannan ayyuka da suke ta aikatawa ba su musu amfani ba ma'a tilkal mawadil fasida al muhlika tare da wannan mummunan tunani da mummunan dabi'a da suke da ita wastahalat fasida sai ayyukan su ma suka lalace yawan aikin su bai musu amfani ba saboda zuciyar ta riga ta lalace wa ta'ammal fi hali iblis malin ya sake buga misali yace sai aka kalli iblis lamma kanatil maddatul muhlika kamilatan fi nafsi iblis da yake shi ma yana da lalatacciyar zuciya tun farko lam yantafi bai ci moriyar ma'aha bima salafa min da'ati bai ci moriyar ayyukan kirkin da yayi a baya ba warada ila shakilati dole ya dawo asalin shi na barna wa ma huwa awlani kuma ya koma kan abin da ya fi cancanta tsino Allah kenan wa kadhalika alladhi ataahu Allahu ayatihi fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin hakanan wannan mutun da Allah ya bada labari watu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha zuwa karshen wadannan ayyu guda biyu dake cikin suratul a'raf ko kaga wannan mutun da ake cewa bil'am ibnu ba'ur a ɗaya daga cikin tafsirai da malamai suka ambata kamar yadda Ibn Jarir ya ambata da Qurtubi da Ibn Kathir da makamantansu wani malami wanda Allah ya bashi ilimi amma ya lalace ya fasikanci shine Allah yake faɗan shi cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayati ba su labarin wannan da muka bashi ayoyin fan salakha minha Allah yace ya kwabe jikin shi daga ayoyin kamar yadda maciji ke kwabewa daga saba fa atba'ahu shaytan sai aka waye gari shi dan ma raka shi yake ya shiga gaban shi dan a lalacewa da rashin arziki Allah yace fa kana min al-ghawin ya zama daga cikin wadanda suke wawaye batattu wa adrabuhu da shi da ire-irensa wa ashkaluhu da masu kama da irin aikin sa fal mu'awwalu ala as-sara'iri wal maqasidi wan niyyati wal himam yace dan haka abun dogara wajen wato gane na kirki daga wanda ba na kirki ba shine al-sara'i abin da ke cikin zuciya wal maqasid da manufofi wan niyyat da niyoyi wal himam da kuma kwazon da mutum yake ci da shi ake ganewa wani iri ne shi fayyir iksir alladhi yaqlibu nuhasal a'mali dhahaba wato wannan abin da ke cikin zuciya da manufa da niyya shine al-iksir al-iksir wata tsohuwar madda ce wadda kamar yadda suke cewa wani haɗi ne da ake yi na wani sinadari wasu sinadarori waɗanda a da ake cewa suna iya suna da ƙarfin da za su juya ga magarin ma'adini su mai da shi zinariya ko kuma abin da ake cewa idan mutum ya sha zai daɗe a duniya bai mutu ba tsohon magani ne tun zamanin da al-iksir haka ma da turanci ake ce mishi alexia e l i x i s e l i x i s alexir x i r s na jingo a english na a turanci english haka ake tashi e l i x i r s alexir ko alexir wani abu ne makamancin haka to shine ake cewa ma'ul hayat wanda mutum ya sha ba zai mutu da wuri ba Allah shine mafi sani ko da gaske ne tunda can dai akwai shi amma akwai wanda suke sha su dade a duniya har su suna neman mutuwa to ko kuma an kade bi wato kasa ka zuba ciki zai ta wanke ta in dai akwai wani element na wani abu mai daraja a ciki kamar zinariya sai juya shi zuwa zinariya jabu to waɗannan yayi aran kalma ne waɗannan abin da ke cikin zuciya da manufa da niyya su ne abin da ke da ƙarfin canza zuciya da canza rayuwa zuwa yace allazi yaqlibu nuhas al'amali zahaban, wanda ke iya juya nuhas shine azurfa ko tagulla ko ya juya shi zuwa zinariya, aw yarudduha khabasan, ko kuma ya juya shi zuwa mamuna, ma'ana idan abin da aka zuba ma alqdir babu wani abu mai kyau a cikin shi sai mai da shi abu mara kyau gabaki daya, yace wallahi tawfiq wa man lahu lubbun wa aqal, duk mutumin da ke da hankali da hangen nesa ya alamu qadara hadhihi almas'alati wa shiddat hajatihi ilayha, to ya san darajar wannan karatun da kuma tsananin buƙatu wasu zuwa ga wannan karatun, wa intifa'ahu biha, kuma ya san amfanin da karatun nan zai masa, wa yatali'u minha ala babin azimin min abwab ma'rifati llahi subhanahu wa hikmatihi wa fi khalqihi, kuma zai san abubuwa masu yawa da suka shafi sanin Allah subhanahu wa ta'ala game da halittunsa wa amrihi da umarninsa wa thawabihi da ladan da Allah yake bayarwa wa iqabihi da hukuma da Allah yake yi wa ahkamil muwazana da yadda ake yin ake gwada ayyukan kirki da wanda ba na kirki ba wa isalil ladzati wal alam yadda ake sadar da dadi ko abin nan ko wahala ko zafi ila ruhi wal badal zuwa ga jiki ko ruhi fil ma'ashi a wannan rayuwa wal ma'ad da kuma a lahira wa tafawutil maratibi fi dalika, kuma zai san yadda ake samun zarceceniya a cikin waɗannan matsayi bi asbabin ta hanyar asbabu muqtadiya baliga wanda suke hukunta haka mimman huwa qa'ibun ala kulli shay'in nafsa ala kulli nafsin bima kasab, daga Allah wanda yake tsaye akan kowace rai da abin ta aikata, wato duk wanda ya fahimci wannan babin zai fahimci muhimmancin sanin amfanin alkhairi da yadda yake iya galabaitar sharri da kuma yadda sharri ke iya raurata alkhairi da kuma dalilan da ke sa a yi sakamako na alkhairi ko wanda ba na alkhairi da kuma abin da ke zama sanadin samun zarceceniya wajen falala a nan duniya da kuma lahira. Malam ya ci gaba da cewa faslun, ga wata gaba, wa fi hadhihi alqissa jawazu mubaghatati almuahidina idha naqadu alahd, a wannan kissa akwai halaccin sammatsin waɗanda ake tare da su a zaman aminci zaman alƙawari wal igharatu alaihim, akai musu farmaki wa illa wa alla yu'limuhum bi masirihi ilayhi, ba tare da an ba su labarin gamarin zuwa. Abin da yake cewa shi kafai da aka yi alƙawarin zaman lafiya da su bai halarta a kai musu farmaki, amma idan suka saba alƙawari ta yana kai musu farmaki ko ba sai an gaya musu ba, ba sai an ba su notice ba. Wa amma idza damu qa'imina bil wafa'i bil ahd, amma idan suna nan akan rike alƙawarin da aka yi musu, fala yaduru zalika, to bai halarta a yi musu haka hatta yambiza ilayhim ala sawa, har sai an koma musu da abin irin yadda suke. Malam yace faslun, wa fiha jawazu bal istishbabu kasarati istihbabu izhari kasarati almuslimi, za ku ga a nuska ku babu lafazin izhar ko ya ce ne kawai, wa fiha jawazu bal istihbabu kasarati almuslimi, to akwai lafazin izharu tsakankanin istihbab da kasara wanda yake haka ya kamata ya zama. A wannan kissa akwai bayani akan halacci ko kuma mustahabbancin nuna yawan al'umman musulmai wa quwwatihim da nuna ƙarfinsu wa shaukatihim da nuna ainihin ƙarfin sojansu wa haibatihim, ya zo a wata nusa kuma wa hayatihim haiba farjini hai'a yanayinsu li rusulil adubi ga ainihin ƴan saƙon kafirai abokan gaba idza ja'u ilal imani idan sun zo wajen shugaba kama yaf'alul mulukul islami ibnu kayyim yake cewa kamar yadda har yanzu wato a zamanin sai ibnu kayyim shugabannin musulmai suna yin haka idan wani sarki na kafirai ya aika da wani sako cewa a zo a kawo wani sarki cikin musulmai idan sun iso ɗan sakon sai a fito da sojoji a yi parade a jabata a nuna makamai a nuna musu kwarjinin musulunci saboda sun je su ba sarakunan su labari kuma su tsorata su cewa musulman nan fa a cikin shiri suke to wannan yana da kyau ya zama abokan gabanku suna jin tsoron ku suna muku kallon cewa kun shirya suna muku kallon cewa kuna da kayan aiki kuma kuna da training kuma kuna da yawa ko mun gane a ina ya ciro wannan yace kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi iqadin nirani lailatul dukhul ila makkah kamar yadda muka da a can baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a hura wuta da yawa sansanin musulmai a rabu a hura wuta ce da yawa wanda za su tashi a kallo a ga hasken daga cikin makka yawan hasken nan zai alamta yawan sojojin to da haka sai yasa aka hura wuta da yawa wa amara al-abbas an yahbasa aba sufyan kuma ya umarci sayyidina abbas ya tsaida abu sufyana inda khatamil jabal a wajen tudun dutsen yace kai san inda za ka yi kai da shi ku hau kan dutsen nan ku tsaya inda sojojin mu za su wuce haka ko akai wa huwa ma tadayaka minhu hatta aradat alayhi asakirul islam kuma abu sufyana ya jike cikin tsoro da damuwa har sai da wato aka tsare shi har sai da sojojin musulmai suka wuce wa isabatu tauhidi komandoji da tarin al'ummar tauhidi wajindullah yayi ta tambaya waɗannan suwaye a ce suwaye waɗannan suwaye a ce suwaye yana girgiza kai yana mamaki yana cewa lalle al'amarin muhammadi ya bunƙasa kai ka ga yau sojojin shi kuwa to wannan abin yasa da ya ruga da gudu akan dokin sa ya shiga makka yana zuwa ya ce musu ba za ku yi yakin nan wallahi na ga yawan su ba za mu iya ba gara kai mu ne mu zama lafiya da su to ana so ya zama kafirai da batattu da ƴan bid'a da fasikai ku musulmai ku ahlus sunna ku mutanen kirki kokari ku zama kuna da haiba a idan su ku sa musu haiba a idan haibar ku a idan su ka ku bari su raina ku su gane ai ba ku da shiri ku talaba talaba ku wani da aka raina musulmai yanzu ku je ku dinga zuwa gurin su neman taimako ko ku dinga bayyana da su cewa ku masu rauni ne ko ku dinga ainihin wato bayyana damuwar ku gare su har su gane ashe kuna cikin mudani kuna cikin rauni ko ku dinga sukar junan ku kuna tura asirin junan ku har su gane da a cikin rauni kuke babu shakka wannan ba daidai bane malam ya ci gaba da cewa wa aradat alaihi khasikhiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hum fi istilahi minhum illa al-hadab thumma arsalahu fa akhbara quraishan bima ra'a yace haka aka tare shi har sai da ya ga khasikiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sojoji makusanta waɗanda suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ba larabci bace asalinta amma kamar yadda muka sha ambata ibn timiya ya rayu ne a zamanin mamalik sarakunan nan wanda asalin su bayi ne kuma galibin su ba larabawa bane turkawa ne da makamantan su to suka shigo musulunci suka zama su ne sarakuna sun shigo da kalmomi da yawa musamman a cikin dictionary na aikin soja da aikin administration da makamantan su haka da irin ana cewa abatik ko basha ko ire-iren wannan kalmomi waɗanda wato asalin su daga wancan yare ne haka irin shawish daga yaren su ne suka dauko da suka saka a ciki to haka kuma suka ce khasikiya su ne sojoji na musamman waɗanda ke tare da shugaba kamar a ce kwatagard din shi kenan ko special forces ko makamantan su to ka san mun tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da asalin sojoji makusanta cikin almuhajiruna wal ansar waɗannan musulman farko sune ke waye da tashin rundunar to sune a khasikiya wato almuqarrabuna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal mulazimuna lahu yace wa hum fi istilahi suna cikin makami suna fully armed minhum illa al hadab in banda wato inda suke kallo da kaman wuyansu ko hannunsu babu inda kake gani ko ina makami ne kawai da sulke su rufe jikinsu gaba gida da haka wannan ya tsora tashi fa akhbara thumma arsalahu sannan daga nan sai aka kyale shi ya tafi fa akhbara quraishan bimara yaje ce ma quraishawa to fa ga abinda na gani al'amarin ya wuce da kuke tsammani فصل وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إذن. يجي. وأن قصة إلى يوم. سنن حال سيشجع مكة. ألوك تنياك إن ديها لست. باتاردا إهرامي نأمرا وأيك الهجوة. كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. كما عند منزل صلى الله عليه وسلم والمسلمين سبشي. وأن شجع السكي بس أو حرام هذا جزول هليفة با basi talbiya ba basu sa ihrami ba da kayan su na soja suka shiga da makaman su ba umara suka jiniyayi ba ba aikin haji suka jiniyayi ba wa hada la khilafa fihi wannan babu sabani a cikin sa wala khilafa annahu la yadkhulha man arada hajja aw al-umrata illa bi ihrami sannan babu sabani akan cewa wanda da yake da nufin aikin haji ko umara bai halarta ya shiga makka sai tare da ihraminsa da zai shiga da kayan gida ba sai da kayan ma'aikacin aikin haji kayan dan umara kuma sai ya dauko ainihin talbiya daga miqatin inda ya kullu waqtulifa amma an yi sabani fi ma siwa zalika ga abin da ya wannan ci yaki wanda ya halasta da abin da ya wannan ci aikin haji da umara idan lam yakun dukhul li hajatin mutakarrara ga mutumin da zai shiga makka amma ba dan bukata dake maimaituwa ba kal hashashi wal hattad kaman mai fita yaje ya wuciyawa ko ya samu ice yazo ya siyar akwai mutanen garin makka wanda aikin su masu nemo masu da ciyawa ne da masu da itace duk da an hana yankan ciyawa da sare itace a cikin harami to wajibin su fita daga harami su je su yo wannan itacen sannan su dawo to wannan ya zama sana'ar mutum kenan kullun yana shiga yana fita babu magana akan sai yayi ihrami da sallalle shi zai yi shiga ya fita ko shi da kayan gida haka ne misali direba wanda yake safarar mutane kullun yana tsakanin hanyar makka da jidda hanyar makka da madina ya shiga ya fita to wannan yana shiga ko shi da kayan gida duk wanda aikin shi ya bashi damar kullun ya shiga makka ya fita ya shiga ya fita tana karrarawa to wannan babu lazimi akan shi cewa da sallalle shigo sai ya saka kayan harama umara ya je ya sauke umara sannan ya wuce gida ko ya wuce tasha ya aje passengers ina fata muna ganewa yace to abin da ya wannan ci wadannan sojoji da suka shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatu makka dan aikin haji da umara wanda shi dama a cikin ihrami da shiga wanda yake da sana'a da ke tirsasa mishi shiga da fita makka sau da yawa yana maimaitawa to banda wadannan sauran mutane da za su shiga da wata manufa daban ko za su saka ihrami kullun za su shiga a ce misali kai dalibi ne kana garin Madina kuma zaka shigo Makka ka zo kai siyayya ka sai littafi ko ka zo ka gaisa da wani ko ka zo ka tarbo su ƴan uwanka ko kai mutumin garin Dammam ne ko garin ainihin wato Qassim ko Jidda zaka shigo Makka dan wata bukata ziyara ko gaida mara lafiya ko kasuwanci wato dai ba ko mai shiga ya fita ba umara ce ta kawo ga aikin haji ba to yana hukuncin wannan shin dole ne ka shigo da umara ko za ka shigo da kayan ka na gida ba sai ka sa kayan umara ba shine yace malamai sun yi sabani akan zantuka guda uku ahaduha daya daga cikin zantukan guda uku shine la yajuzu dukhulaha illa bil ihram bai halatta ka shiga garin makka sai da ihrami karkashin haka koda kai ma'aikacin aikin haji an gama aikin haji sai ka fita Jidda ka je siyan tsaraba an ce ta fi arha a can ko to zaka dawo masaukinka a Makka inda kake ci gaba da jira kafin kuma da zai ta dauko to zaka shigo Makka daga wannan gari na Jidda din da yake shi na cikin haram ko kuma daga Madina kuma kaman ta haka to sai ka sake zuwa miqati ka dau harama ka zo ka sauke umara shine ma'anar wannan zancen ko da ka gama umararka sai wani dalili yasa zaka koma Makka zaka je sa hakorin makka da ake sakawa na alhazai da sauransu ko zaka je wata hidimarka ko zaka je asibiti ko kuma kai ma'aikaci ne ko bako ne dake aiki ko ma'aikacin hukumar abin nan a embassy to in zaka shiga maka sai kai wannan wannan ɗaya daga cikin mazahib kenan wa hadha madhhab ibn abbas radiyallahu anhu wannan shine mazhab ibn abbas Allah ya kara masa gashi da mahaifinsa wa ahmad fi zahiri mazhabi wannan kuma shine mazhab imam ahmad ibn hanbal bisa abin da ya bayyana ga mazhabinsa wa shafi'i fi ahdi qawlai da shafi'i a cikin daya daga cikin zantukan sa guda biyu wa thani mazhabi na biyu annahu kal hashash wal hatta din mai shiga makka da wata manufa wanda ba zuwa aikin haji ko umara bane to matsayin shi daya da mai yankan ciyawa da mai yin itacen girki fa yadkhuluha bi ghairi ihrami ya halatta ya shiga da kayan gida wa hadhal qawlul akhar lishafi'i wannan ita ce dayan magana ta shafi'i wa riwayatun an ahmada kuma wata riwaya ce daga ahmad wa thalithu zance na uku انه ان كان داخل المواقيت وسuka ce idan inda ya fito din har yanzu cikin miƙaci ne kaman jidda kenan jazalahu dukhuluhu bighairi ihrami ya halatta ya koma makka ba tare da ihrami ba wa in kana kharij almawaqit idan ko wajen miƙaci ne kaman a ce ya zo madina ko daga makka ya fita ya je badar gaba da madina ne ma badar ya je badar wato yawon bude ido ko ya fita ya je Taifa duk alaje ba suna yin wannan ba tun ya tashi dawowa makka wannan babu laifi zai shigo kaman shigowar dan kasuwa mai sai da itace ko mai sai da ainihin wato ciyawa yace wa hadha mazhabu abi hanifata wa hadi wannan shine mazhabu abu hanifa wa hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'lumun fil mutahid ibnu kayyim yake cewa to mun dai ji abinda annabi ya tsara game da al-mujahid sojojin can da suka shiga makka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su sun shiga da kayan su na yaki wa muridin buski da mai nufin yin ibada aikin haji ko umara cewa shi kuma shiga da ihrami wa amma man adahuma to wanda ba su ba fala wajiba illa ma awjabahu Allah wa rasul kai ka ce dole sai ya sa ihrami to kai kawai ka mishi wannan Allah da manzo Allah ba su da ta mishi daka ibn al-qayyim yana karkata zuwa ga cewa sai ta bude da kayan gida kai abin shi au ajma'at alayhi al-umma sai kuma abin da ya zama ijma'i kuma babu wannan ijma'in sannan babu kuma wajibci daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me neman karin bayani akan waɗannan masailin sai kuma littafin musannaf da ibn abi shayba ya kawo masaloli da haka hakanan al-ummu talibamu shafi'i da littafin majmu'u sharh muhazzab na al-imam an-nawawi da kuma littafin al-mudawwara ta fiqh al-malikiyya duka akwai bayanan maganganun malamai game da wannan insha Allah wannan magana ta ibul qayyim ce magana mafi karfin dalili cewa mutum na iya shiga da kayan shi na gida in ba da niyyar umara ko aikin haji ji ba wallahu ta'ala wa fiha al-bayan faslun wa fiha al-bayan as-sarih bi anna makkata futihat ta'alluwa malam yace har ila yau akwai bayani karara a cikin wannan gaba game da cewa makka an bude ta ne an watan da karfin soja in za a yi tunawa can baya sosai a cikin mujalladi da farko ibnu kayyim yayi wannan magana yace kuma zai zo ya kara yinta a can gaba tunda yake magana akan fallan garin makka da sauransu yayi magana akan shin makka da karfin ya aka sa ta a musulunci ko ko da sulhu ne da zaman lafiya yace maganar ya zai maimaita ta anan kuma zai yi ta da tsayi game da cewa makka an bude ta ne da karfin soja to lazumin haka shine me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba kasar makka a matsayin ainihin wato ganima kamar yadda aka raba kasar khaybar a tsatsaga a ba waɗannan mujahidai kowa a bashi kasar shi me ya hana hatta gidajen sahabbai da suka yi kaura suka koma Madina da aka dawo Makka aka ci ta da yaki kafiran da yanzu suka musulunta waɗannan al-mutallaqa da sauransu me ya ra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace gidajen nan daga hannunsu ya ba ƴan uwansu muhajirai da suka musulunta azali ma sai ya danganta gidajen gare su da yace man da kala baita abi sufyan kaga ya danganta gidan gare shi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan man dakhala baytahu wanda da ya shiga gidansa na kashin kansa fa huwa amin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta musu gidajen zuwa ga kansu kenan wato yanzu sun ya tabbata suna da haƙƙin mallakan gidan to me ya hana a kwace waɗannan gidajen amma yi wada da gidajen da filayen amma da su gari ma me ya hana shine wannan iskaliya malamai suke ta kokarin kawo mafita wanda suka ce an bude ta ne an wata wanda suka ce kuma sulhu ne suka ce dama kasar sulhu ba a kwace kasa to magana dai mafi inganci ita ce da gaske an ci makka ne da yaki to amma me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace sai malamai suka ce ko dai saboda shugaba yana da zai in an ci kasa da yaki ko ya kwace ta ya raba wa sojoji ko kuma ya batta gaba ɗaya ai tarayya akan ta amma ya zama hakan yayi shi ne bi tibi anfusil mujahidin da yaddan sojojin ko kuma yayi mallu da ita ya bai wasu kafiran da aka tirsasa musu aka sa su cikin musulunci yace musu na bar musu kamar yadda yana iya bar musu wani sashi na ganima irin abin da aka yi a ainihin wato hawazin a Hunayn kamar da muka ji a baya ko kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace kasar Khaibara sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barwa musulmi kasar Makka su dukan su sannan sai Ibn Umar ya barwa musulmi kasar Sham da Iraq gaba ɗayan ta duk da yake zamu zo mu ji Sayyidina Umar ya samu tarjiya daga wasu sahabbai cikin su kuma hadda Bilal kamar da Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam ya ruwaito kisan sannan Imam Bukhari ma ya ruwaito maganar Umar da Umar yake cewa babu abin da ya hana na raba sai dai ina tsoron kan na bar musulmin baya idan ba su da komai a hannunsu idan ba su da komai a hannunsu duka sojoji sun mallaki Sayyidina Bilal sai fahimci wannan karatu ba da shi da wasu mutane shi suke wa Umar tirjiya suka ce wallahi ba sai ba sai dai ya dauki kumusi su ya ba su inda suka ci da yaki a kasar Sham Umar ya ce musu a'a ba zan raba ba suka ce wallahi ba sai ba to shine sai Umar ya addu'a ya ce Allahumma kfini Bilalan wa ashabahu ya Allah ka isar mana akan Bilal da mutanen shi Allahu akbar Umar mujabbu da'awa ne da riwaya yake cewa shekara bata yi duka sai da suka mutu wallahi shekara ta 20 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ne ma Allah ya kashe ta cewa dai Allah ka raba da su lafiya kama addu'a da zaka yi kawai in ka rabu da matarka to ce jiki dai Allah raka taki gona ko dama ta gama baka wahala kar sai da zaka yi ta Allah ya kawo da zaka rabu misali to jiki Allah raka taki gona duk bashin da kake binta ma kake ka ban mata kaga baka ce Allah ya kashe ta ba ko to amma Allah ya zo sai kashe ta ko ya hana ta miji ta dawo tana neman ka daga baya almuhimu sayyidina Umar da yayin wannan addu'a ji sai suke ta mutuwa a wannan shekara ce aka yi ta'ulu amawas shekara ta 20 bayan hijira wasu suka mutu a ciki kamar Bilal shi akwai sabani a ciki ya mutu ko ko a wani abu can da ba amma dai shekara ba ta dawo ba duka sai da su mutu zamu ji wannan ana asalin kisan na cikin littafin kitabul amwal na Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam haka ne Bayhaqi ya rubuta a cikin as-sunan kuma kamar yadda nace al-Imam al-Bukhari ya ruwaito asalin a maganar da Umar ya faɗa ba tare da kissar Bilal ba al-Imam al-Baghawi Husayn ibn Mas'ud Allah ya gafarta masa shi yana daga cikin malaman da suka kakata akan cewa an bude kasar Makka ne sulhan kuma cewa in dai an ci kasa da yaki to wannan kasa dole a kwace ta arba wa sojoji zamu zo mu ji maganar shi a cikin sharh sunna insha Allah in lokaci ya bayu ko da ba wannan darasin ba zamu karanta daidai babu inda ya kawo hadisi ya kafa hujja da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kasar da kuka je kuka bude ta kafirai fahiya lakum to kasar ta ku ce sai ce to kudin nan ana nufin mujahidan kuma da kasar ita arzikin da abin da ke kanta al-manqul wa ghairu al-manqul da wanda yake wato landed property da kuma movable abinda za a iya matsawa da shi dabbobi da kudade da suturu kaga duk ana iya matsawa da su da kuma kasa da bishiyoyi da rijiyoyi da koran da fadamu kaga wannan su kuma dukiyoyi ne waɗanda gani nan bari nan go in ja hausawa dukiya ta uban wani ba ka iya naɗe filinka yanzu daga nan kace bare kai shi Abuja ka baza shi a can ya karin tsada kaga ba yadda kai ya ci dole ka bar shi a nan zariya ka sayar da mutane yadda ake sayar da shi a nan zariya amma in kana da mota ba kaga zaka iya kaita wani gari in kana da sitira zaka iya kaita wani gari ina fata mun gane wannan dai shine kulatar bahasin da zai mana a yace wa fi hal bayanu sarihu bi anna makkata futihat hanwatan kama zahaba ilayhi jumhur ahli al-ilm anan wajen kai bayani akan cewa makka an bude ta ne da karfin soja da karfin tuho kuma yadda mafi yawan malamai suka tafi akan haka wala yu'rafu fi dhalika khilafun illa an shafi ba a san wani sabani ba akan haka sai daga shafi'i wa ahmada da imamu ahmad fi ahdi qawlayhi a dai daga cikin zantukan shi shi shafi'i mazhabin shi kenan da haka zaka ga duk su bagawi suka baka dan shafi'awa ne su bagawi su nawawi da makamantansu yace وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور إذا كان لينا إلا بار تزيبا كهجة مكي كرفي شوى الجمهور تسكى شيء أنت مكة كرفي لي سمتي كرف هجة ولما استهزل أبو حامد الغزالي القول بأنها فتح السنة الإمام الغزالي جد يكي بشافي إليش أما ya kalli magana cewa an bude makka ne da sulhu ya kalle ta matsayin magana mummuna shine istihjar to da ya kalle ta matsayin mummuna sai ya kawo wata magana cewa haka qaulul shafi ya ma hakaito magana daga shafi'i annaha futihat alwata yace shi ma shafi'in ya tanga fatawa yace an bude ta ne da karfi fi wasiqihi a cikin alwasi na Imam al-Ghazali cikin juz'in sa na 7 وقال هذا مذهب يجي كشكن شاكي وانا لما نحبس شوى فتحات الوطن قال أصحاب السنة وانا لكي شوى أنت مكني بعد ياكي وسكتي لو فتحات الوطن لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالبين كما قسم خيبر عند أنت مكني دا ياكي دا كرف سوجا ودا أندد دا تكسر أمبي وماسو wato sojojin da suka ci ta da yaki da an ba su kowa rabon sa irin yadda akai wa Khaybar wa kama qasama sa'ilal jana'ili min al manqulat kamar da kuma ake raba sauran ganima na ababan da ake iya matsawa da su fa kana takhmisuha fa kana yukhmisuha wa yaqsimuha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan fitar da khumusi kuma ya raba ganima ga wanda suka cancanta qalu wadannan masu magana cewa sulhu ne suka ce ista'mana abu sufyana li ahli makka lamma aslama abu sufyana ya nemi a bashi aminci akan mutanen makka bayan musulunta su fa ammana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu wannan aminci kana hadha aqada sulhi ma'ahu wannan shine inda aka kulla sulhu inji masu wannan magana qalu suka ce walau futihat alwatan lamalaka alghanimuna riba'aha wa duwaraha da ace an bude makka da karfin tuwo ne da wadannan sojoji sun mallaki gidaje da ainihin filayen da ke cikin makka wa kanu ahqqa biha min ahli da sun bi mutanen garin cancanta mallaka wannan wajaza ikhrajuhum minha kuma da ya halatta a kori mutanen da suka zauna cikin makka nan a kori su daga garin فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم يا ان كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول حكم شبا بل لم يرد على المهاجرين دوره كما بي مير ود المهاجرين gidajen su ba allati ukhriju minha inda aka kore su din nan ba wahiya bi aidil ladina akhraju gidajen na hannun wadanda suka kore su wa aqarrahum ala bai'id duri wa shira'iha wa ijaratiha wa sukunaha kuma ya tabbatar da su akan halaccin in kana da gida a makka ka siyar in ka gida a makka yi maka ka siya idan ka ga dama kana da gida ka ba da haya ko ka gina hotel kuma ya halasta musu zama a cikin gidan walintifa'u bi hada amfana da gidan in mun tana a can baya da mun magana da yake batu akan shin ya halasta a sai gida ko fili a makka ko a siyar ko a bayar haya a lokacin mun kawo maganganu daga malaman Allah da kuma da'ima da suka bada fatawa akan halaccin haka, domin asali da a Makka, duka gidajen Makka a matsayin gidaje ne na makwabta ɗakin Allah, kuma suna ba alhazai da ƴan umara dama su shiga cikin zaurika da rumfuna da shaguna su kwana abinci ba sa biya. A da can a Makka, mutanen Makka sukan bar iyalansu a can cikin gida, amma za su bar zaure a buɗe, shago a buɗe, ɗakin baƙi da ke zauren gida duka a buɗe, rumfuna da wuraren biyar duka ba a kullewa. Amfanin haka shi ne, idan baƙi suka iso daga ƙasashe baƙin Allah, to din da ka samu kawai sai ka kwanta, ba wanda zai tambaye ka ina kuɗi ko ka biya kuɗin wutar ko wani abu, din da ka samu sai ka kwanta, yadda ka san ana yi da a ƙasashen mutum. To amma daga baya al'amura suka juya, sai zama duk wanda yake da wuri to zai gyara shi ne sai ka biya kuɗi. To sai matsala ta taso akan ko ya halarta a yi hakan, kamar yadda a yanzu ka je Makka duk kwanan da za ka yi sai ka biya kuɗi, ba a baka visa ma ta shiga Makka yanzu da aikin hajji sai umara, sai ya zama a cikin visa, a cikin kuɗin da ka biya na umara da aikin hajji dama akwai kuɗin hotel kwanakin da za ka yi a Makka da Madina, duka akwai kuɗin su, sai dai gane baka sani ba, a lissafa suke, akwai kuɗin wannan ɗaki da za ka kwana, akwai kuɗin amfani da fasinjin ɗin da za ka yi, akwai kayata mota da za a ɗauke ka daga airport a Jidda ko Madina ta kawo ka masauki ta koma da kai, duka akwai kuɗin ta. In ka sani ka sani, baka sani ma dai ka biya, kun mun gane. Yawa babu abin da za a yi maka shi kyauta, babu hatta wurin kwana da ake kwana a Jidda, a Amina, a Mashayir da kuɗin shi, wannan tantin da za ka kwana ranakun aikin hajji da kai kuɗin shi, ina jin kuɗin tawafi ne kawai ba a biya, wataƙila shi ma ba sani. Amma dai waɗannan inda za ka je wajen international za su lissafa maka duka abin da ake biya, cewa kwana a Makka za ka je umara, kwana a Makka kwana goma, kwana a Madina kwana kaza, to kullum kuɗin hotel naira 1,000 ne, za a yi converting daga dala ko riyal, sannan a lissafa shi, za ka ji an ce umara miliyan 1, aikin hajji miliyan 2, ka rasa mai ake da shi, duka nawa ne kuɗin jirgin? Kuɗin jirgin 250 ne ko 100 ko? To amma duka sauran na waɗannan abubuwan ba zaman kyauta ake. So sai aka taso da matsala, ina halaccin wannan tun ba wannan zamanin, ina halaccin bayar da haya a Makka, saya da sayar da fili tun da ƙasa Allah ce, ina halaccin haka. Ƙarshe malamai suka ba da fatawa akan cewa ya halatta, saboda masalih na al'umma su gudana. A yanzu a yawan mutane da yadda ake gudanar da aikin hajji da umara, idan aka ce babu wannan tsarin to abin ba zai yi, za a samu matsaloli ba ƴan kaɗan ba, sosai da sosai. Wallahu a'lam. Za mu zo insha Allah da wannan fatawa daga malamai a ƙarshen wannan bahasi insha Allah. Bayan ya ci gaba da cewa وقد صرح بإضافة الدور وهذا مناقل لأحكام فتوح الأنواع وأن أبا من النبي صلى الله عليه وسلم يي يا سابا وقائد جن دأك جندايا غورن دأك تشيش دكارف سوجا وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها كما ما النبي صلى الله عليه وسلم يفتو قرر يبين الشيء وأن ننجد جي نما سسولي فقال يشي من دخل دار أبي سفيان فهو آل ومن دخل داره فهو آل وان دي شكي دم أبو سفيان يا أبو تو وان دي شكي ناش دم ما يا أبو تو فاقيا تي جدا جم سني جدا أبو سفيان لسكا فتوانا مغانا قال أرباب العلم ما ستشي وا أن شكرن دياكي لسكا تي آآ باكبر لو كان قد صالح لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد دار da ace sulhu ne da gaske ya amintar da su, to da ba zai bada sharadin cewa sai in wanda ya shiga gida da ya tsira ba, dalilin da ka gara ma sai ka tsiwa ka katsira, inda da gaske ne suna cikin aminci, amma sai aka ce sai wanda ya shiga gida, wa iglaqihi babi, wanda ya kulle gidansa, wa ilqaihi silahahu fa'id, da kuma cewa sai in ya yadda makaminsa sannan zai shiga, to da wannan bai da wata fa'ida, da babu fa'idan wannan kai, wa lam yuqatiluhum Khalid ibn al-Walid, kuma da Khalid bai yaki wanda suka kare shi dinnan ba, hatta qatala minhum jama'a, har muka ji ya kashe wasu daga cikin su, wa lam yunkir alayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiyamaci aikin Khalid ba wala ma qatala maqis ibn subaba wa abdullah ibn khatari wa man dhukira ma'ahu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su maqis da bai dan khatalin da wadanda aka ambata cikin su wadanda yace koda an same su rungume da labulan Ka'aba a kashe su su wannan alfarma ba su same ta yace fa inna aqada sulhi law kana qad waqa inda da gaske ne an yi sulhu kamar da kuke cewa lastasna la yastasna fi haula'i lastasna fi haula'i kaza to da an ambaci wadannan an kebance shi wala nukila hadha wa hadha kuma da bayani ya iske mu cewa an yi sulhu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a cikin sulhun nan banda wane ba a cinatu wannan wala kuke sulhan inda ko sulhu ne lam yuqatilhum da bi yaqis wa kad qala bayan kuma ya ce fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi a cikin hutubarsa yake cewa in wani ya ce zai shiga makka kuma ya dauki hujja akan cewa shiga makka da yaki ai annabi ma ya taba yi sallallahu alaihi wasallam kaga sai yace bi qitali da yakin da annabi kaga annabi ya kira abin da suna yaki shi da kansa ko yace to da annabi yace fa qulu ku ce masa inna allaha qad adina li rasulihi wa lam ya'dallahu ku ce wannan mutum ai Allah ne ya ba manzansa izinin yakar makka ku koyo ku izini ba kaga annabi ya kira abin da suna yaka wa ma'lumun anna hadha al-idna al-mukhtassa bi rasul sallallahu alaihi wasallam inma huwa al-idnu fil qitali la fi sulh ko mun sani cewa wannan iznin da aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini ne akan yaki ba izini akan sulh ba fa innal idna fi sulh amun izini game da sulh izini ne mudadde ba buƙatar izini na musamman akan shi wa aidan falau kana fatuha sulhan lam yaqul inna Allah kad ahallaha lahu sa'atan min nahar da a ce sulhu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce Allah ya halasta mini makka wani kididdigaggen lokaci a cikin wuri ba fa inna idza futiha sulh kana baqiyatan ala hurmatiha domin da an bude ta da sulhu ne to da ba a cire mata alfarman nan aka yake ta ba tana nan akan alfarman ta walam takhruj bis sulhi alil hurma sulhu ba ya fita ne ta daga haram daga hurma daga alfarma wa kan akhbara bi annaha fi tilka sa'ati lam takun harama annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin to makka an cire mata wannan alfarma wa annaha ba'dan qida'i sa'atil harbi 'adat ila hurmatiha al-ula kuma ya bayyana cewa bayan wucewar lokacin yakin ta dawo cikin alfarmata ta wa aidan ijtihad ila yakum fa innaha law futihat sulal lam yaba jayshi khiyalatuhum wa rijalatuhum maymanatan wa maysara wa ma'ahum silah yace da ake sulhu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama bi rarraba sojojin shi yace ga ɗan gaba ga ɗan baya ga ɗan dama ga ɗan hagu kuma yace kowanne su rike makaminsu ba inda sulhu duk ba za a yi wannan ba wa qala li abi huraira sannan yace abi huraira ihtib li bil ansari je ka kira mana ansarawa su tare a nan fa ta fabi sayyidina abu huraira yace kira su faja'u suka zo fa aqafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce da su atarauna ila awbash quraish kuna ganin mutane waɗanda suke gama gari karabiki cikin quraishawa wa atba'ihim da masu bin su suka ce mun gansu kun ba kala bi yadaihi ihdahuma ala al-ukhra sannan yi haka da hannun shi a daddaka yace uhusuduhum hasdan ku giggirbe mun su annabi yace ku sassare mun su ku mun kasa da su hatta tuwafuni ala safa har mu hada ku akan dutsen safa yace ne suka tare ku to ku mun kasa kasa da su ku giggirbe mun su kaga inda sun ne ba za a yi haka hatta kala abu sufyan sai yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah ubihat khadra'u quraish yace mun shiga uku mun lalace shikenan za a karar da jinsin qurayshawa la quraisha ba'da al-yawmi shikenan daga yau quraish sun kare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace man aglaqa babahu fa huwa amin to duk wanda yake son ya tsira yakuma gida goma tashi ya tasa kata ya kulle ko yaje ya shiga masallacin harami ya tsubura ya jira ko yaje ya shiga gidanka kai abu su jane ya kuya amma duk wanda ya fito titi yana ba ma so to za a yi clear sa duk wanda ya fito titi da makami ko ya daga wani takarda yana zanga-zanga wallahi zai ji ba daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan kashin yace wa hadha mahalun an yakuna ma'asri hadha muhal wannan ba zai yiwu ba a ce a lokacin sulhu ana wani fa in kana katakaddama sulhun yace tunda dai sulhu ya gabata a can ba in dai sulhu ya gabata wa kalla ko bai gabata ba fa innahu yantaqidu biduni hadha sulhu yana warwarewa ba amma kai ga ballantana ma babu sulhu kwata kwata da aka ambata a can baya to kaji dai wannan dogon zance ma da ya riga ya faro shi gashi kuma lokaci ya kure mana dan haka bari mu saurara a wannan gaba sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa aidan fa kayfa yakunu sulhan wa innama futihat bi ijadil khayl war rikab wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.